الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 3 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih ba laifi kafin darasi na yau in da kan tambayoyi suka iya gabata na'am
sari da
aka yi haba yi kuka baya ma na aya da ba Allah ya masa rasuwa bayan binnewa za a iya tsayawa akan kabarinsa ai masa addu'a har mu manta ya gabata nan kusa a darasin mu na sunan Tirmidhi a wannan sati dangane da cewa yaro karami idan Allah ya masa rasuwa shin ana masa sallah ko kuma ba a masa in har ana masa sallah shin dole ne wanda muka wuce da mas'alar cewa yaro karami ana masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa iflu yusalla alaihi a wata riwaya sai ya ce wasiqu yusalla alaihi kamar yadda yake cikin sunani Abi Dawud sai ya ce wa yud'a li walidayhi bil maghfira bir rahmati wal maghfira sai ama mahaifansa addu'ar Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama a sababin wannan musiba da ta same su na rashin da to dan haka kasancewar maganar sharadin cewa ya kuka wannan duka ba sharadi bane ba babu wani dalili da ya tabbatar da cewa sai in yi ko kuma mu ce a magana mafi rinjaye ba sharadi bane ba cewa yaro sai in ya kuka sannan za a yi masa sallah sannan kuma za a iya yi masa addu'a wanda kasancewar magana mai rinjaye akan wannan mas'ala in dai an tabbata yaro an haife shi an yi barin shi bayan wata 4 to wannan za a yi masa sallah kuma za a iya masa addu'a amma yi masa sallah ba dole bane ba yi masa sallah ba dole bane ba an gane ku an shar'anta ana iya yi masa sallah amma ba dole bane don haka kenan tunda an shar'anta cewa ana iya yi masa sallah to haka kasancewar kenan addu'a bayan binne shi za a iya masa amma addu'ar abinda ake bukata ake bance ta ga mahaifansa su za a ma addu'ar Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama kamar yadda a cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa yud'a li walidayhi bir rahmati wal maghfira na'am wai misali mutumin da aljini ya shafa wace irin addu'a ce za a masa addu'a wadda za a masa ita ce irin addu'ar da ake ma duk wanda rashin lafiya ta same shi za a tattaro ayoyi waɗanda suke na Al-Qur'ani musamman ayoyin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da fadila duriya akan sauran ayoyi na Al-Qur'ani musamman suratul fatiha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa fatiha rukuya ce kamar yadda abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yayin rukuya da wannan sura manzon Allah ya ce masa wa ma adraka annaha rukuya waye sanar da kai cewa ita fatiha wato tawida ce ma'ana addu'ar da ake ma marar lafiya domin neman waraka to manzon Allah ya tabbatar da shi akan haka don haka irin su fatiha irin su ayatul kursi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ja gaba ta fuskar ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani gaba daya irin su qul huwallahu ahad irin su falaki da nas irin su farkon suratul baqara ko kuma mu ce suratul baqara kin ka cokan kinta da sauran ayoyi na alqur'ani su irin waɗannan su ne ake karanta ma mutumin da aljin ya shafe shi da kuma irin ayoyin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake barazana ta azaba ga shaydanu da waɗanda suke mabiya tafarkin su idan ana kyautata zatan akwai wani al'amari na sihiri tare da shi akan jama'a ayoyi waɗanda Allah yake bayani game da ƴan dabu a cikin surori na Al-Qur'ani irin cikin suratul A'raf irin cikin suratul wannan Yunus da irin cikin wannan suratu Taha haka idan ka gangara ka je cikin suratu Safat da sauransu to duk irin waɗannan ayoyi akan tattara su a karanta ma marar lafiya don haka dai ƙarin bayani akan wannan mas'ala ta hanyar yanda ake ruqiya wadda shari'a ta yadda da ita akwai littafin da ake kiran shi Ahkamur Ruqawat Tamalin na Dr. Fahad As-Suhaimi ya tattaro duka irin waɗannan da addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ƴan kankanan rasail waɗanda malamai sun wallafa su iyaya zaka ma marar lafiyarka wato ruqiya wadda shari'a ta yarda da ita don haka mutumin da aljin ya shafa za a bi ta waɗannan hanyoyi sannan kuma za a iya amfani da wasu magungunna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa waraka na cikin su misali irin su alhabbatu sauda irin su wato itaciyar zaitun domin itaciya ce ma'abuciya albarka da irin su zuma da sauransu dukkan da irin su ruwan zanzam to waɗannan duka ana iya amfani da su a irin bangaren mutumin da aljin ya shafe shi sannan kuma bugu da ƙari ayi kokarin kusantar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da wasu ayyuka na ibada domin kama kafa a wajen yin addu'a cewa Allah ya yi masa wannan musiba da ta same shi. Are. Na'am.
Wannan bayani kan yanin tikiya mata da mun alamota da dawata da gurin sa. Da mafa da bayani da mun yi cikin lokaci. Eh. Ya da mun rage amma da
kici. Na'am. Wai fadar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Saba. An gane ko menene farkon ayar yawa falam ma qadaina alayhi al-mauta ma dallakum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabi mu wala fil azabi al-muhin ubangiji ta'ala yace falamma qadaina alayhi al-mauta lokacin da muka hukunta ma Sulaiman alaihi salam mutuwa ma'ana ajalin sa ya cika Ubangiji ta'ala yake cewa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna ma shaydanu mutuwar annabi Sulaiman illa dabbatul ardi Ubangiji ta'ala yace sai dai wata dabba daga cikin dabbobi waɗanda suke na ƙasa dabbobin da suke tafiya akan ƙasa dama asali a larabcin aka ce dabba duk abin da yake tafiya a ruwan ƙasa ta'kulu min sa'ata wanda ita wannan dabba ta ringa rarike wato min sa'ata wato sandar annabi Sulaiman alaihi salam wanda ya dogara da ita ya tsaye shine malaman tafsiri suke cewa garaci Allah ya turo ta ta ringa cin wannan sanda ta annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ta rarike wannan sandar ya kai matsayinta ba ta daukan nauyin gangan jikin annabi Sulaiman kharra annabi Sulaiman sai ya fadi ya kife a ban kasa ta bayyana tiljinnu a lokacin nan aljannu sai suka gane suka yi sanin Allah kanu ya alamuna al-gaiba da a ce sun san gaibu ma labi su fil azabi muhi haka ne muhin ne ko da basu zauna ba zamani mai tsawo a cikin azaba ma abuciyar wulakanci al-lubus ana amfani da shi akan zama wanda yake mai tsawo kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa la labisa fi batnihi ila yawmi yub'ath da fadarsa wa labisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 da fadarsa labisina fiha ahqaba shi lafazin al-lubus ana amfani da shi akan zama wanda yake mai dan tsawo kamar yadda Umar yake cewa fa labistu maliyan shine a wata riwaya suka ce kusan tsawon kwana 3 to shine anan yace ma labisu fil azabil muhin da basu zauna ba suka kwashi lokaci a cikin azaba ma abuciyar wulakanci ma'ana abinda ake ni anan kenan aikin da Annabi Sulaiman alaihi salam wato duk wasu shaydanu waɗanda suke masu tsaurin kai ubangiji ta'ala ya hore masa su Annabi Sulaiman zai tsare su ya sanya su aiki kuma dole sai sun yi ba yanda za su yi kenan anan inda a ce sun san gaibu to da lokacin da Allah ya karbi rayuwar Annabi Sulaiman kai tsaye da sun sani kowa ya kadi shani ya shiga shanin sa to amma Allah ya karbi rayuwarsa kuma ba tare da sun san da haka ba sai daga rata cinye wannan sanda Annabi Sulaiman ya kifi akan kasa sannan suka gane cewa ashe ba su san gaibu ba wanda daman sata ce suke daga cikin maganganun mala'iku wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala idan ya turo musu sakon abin da zai wakana a ban kasa wanda ya gabata a darasin mu na kitabut tauhid hadisin da malam ya shigo da shi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah ya hukunta al'amarin sa abinda yake nihin hukuntawa sai ya ba Jibrilu alaihi salam wannan sako Jibrilu sai ya fada ma mala'ikun da suke sama ta farko sai su tambayi idan Jibrilu ya fada musu mala'ikun da suke sama ta shida sai su tambayi mala'ikun da suke sama bakwai maza qala rabbukum me ubangijinku ya fada me ya hukunta sai su ba su labari to mala'ikun kowace sama suna tambayar mala'ikun da ke sama da take gaba da su har a zo samar duniya to shaydanu sai junansu ya hau juna idan junansu ya hau juna wanda yake can karshen kololuwa sai sun je kusan sama ta farko idan ya jiyo wannan labari kai tsaye sai ya jefa ma wanda yake kasa da shi shi ma ya jefa ma wanda yake kasa da shi har wannan zance ya zo kasa da wanda yake na karshe gaba daya sai su ringa yawo a ban kasa su je wajen waliyansu su ne bokaye da yan dabo da yan diba sai su jefa musu wannan fada wanda suka sata daga wajen mala'ikun Allah amma kafin su jefa musu sai sun hada ta da ƙarya 100 don haka manzon Allah ya ce so da yawa wani lokaci yan diba in sun yi fada ta kan dacewa in an samu dacewa kenan daga wannan abin da suka sato ne na mala'iku wanda kwa ya kuskure wannan abu wani abu daga jikin tauraro sai ya cire wata wuta sai ta bi shi sai ta kashe shi wanda ya samu tsira da wannan kalima ita ce zai je ya ƙara ƙarya 100 idan an hada da gaskiyar 100 kenan su ne yake jefawa a cikin kunnen boka to dan haka kasancewar wannan shine dan abubuwan da ake samu an gane ko satir shi ne suke amma maganar gaibu shaydanu ba su san gaibu ba an gane ba su san gaibu ba haka nan mala'ikun Allah ba su san gaibu ba manzanninsa ba su san gaibu ba gaibu abu ne wanda ubangiji ta'ala yake banci kansa da shi kamar yadda yake kullaya alamu man fis samawati wal ardi al gaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun ce da su duk wanda ke cikin sammai na halittu ba waɗanda suke cikin sammai ko illa mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala da sauran halittunsa wal ardi da duk halittun da suke cikin kasai su ne mutum da aljanna da dabbobi da sauransu ce da su gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin kasai ba wanda ya san da gaibu face ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka shine yace tabayyana tiljinnu aljannu sai suka gane suka yi sani suka tabbatar Allah kanu ya alamuna al-gaiba da a ce sun san gaibu malabi su fil azabil muhin da basu zauna ba lokaci mai tsawo a cikin azaba ma abuciyar wulakanci ma'ana wannan aiki da Annabi Sulaiman alaihi salam ya kallafa musu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin littafin da ke bayani game da fagula ta Madina, wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na tara, baban da malam ya kulla shi kamar haka, cewa Dajjal ba zai shiga birnin Madina. Shine malam ya shigo da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin babin kusan hadisai hudu waɗanda suke tabbatar da cewa birnin Madina sai ka hada da Makka haramiya ne ga Dajjal. Domin kasancewar kamar yadda muka yi bayani, shi Dajjal babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamomi guda tara na tashin alkiyama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata su a cikin hadisi guda, wanda waɗannan manyan alamomi manzon Allah ya ce idan suka fara kulla to tamkar an tsinke tsakiya. Yanzu misali tsakiya, idan ka tsinke zaranta, ƴaƴan tsakiya ɗaya bayan ɗaya za ka ga suna zubowa. To waɗannan alamomi guda tara na tashin alkiyama, wanda su ne manya-manyan alamomi, Dajjal yana daga cikinsu. Wanda shi Dajjal wata babbar fitina ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai taɓa halittar wata fitina sama da fitina ta Masihu Dajjal. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk annabin da Allah ya turo daga cikin annabawansa sai ya galgadi jama'arsa game da fitinar Dajjal, ko da lokacin shi ya kaɗe su. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu ba haka sai da ya galgade mu game da fitina ta Dajjal. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya mana bayani dalla-dalla game da sifofinsa, wanda bayani ya gabata kasancewarsa dai namiji ne daga cikin ƴaƴan Adam, sannan kuma shi Dajjal saurayi ne, matashi ne, sannan kuma gajere ne, sannan launin fatar jikin shi ja ce, sannan kuma yana da fadin kirshi, sannan gashinsa gashi ne wanda yake mai kaushi, wanda yake jurare, sannan kasancewar kubrinsa wato a tankware suke sun yi kamar baka, sannan kuma ido ɗaya gare shi, idan shi na dama a shafe yake, wannan idan nashi ɗaya na hagun kin yanda ka san kamar ɗan inabi wanda ya je kamar motsewa, shi idan bai bulso ba shi kuma bai fada ciki ba. Sannan kuma tsakanin idanunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an rubuta kafun fa'un ra'un, a wata riwaya an rubuta kafir, manzon Allah ya ce dukkan muminai da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya ba idan ya ganshi zai karanta. Manzon Allah ya ce a damarsa akwai wuta, a hagunkinsa akwai aljanna. Manzon Allah ya ce damar wutar shi ita ce aljanna, in ma ya umarce ku cewa ku shiga wutar shi to ku shiga wannan wutar ita ce aljanna, amma aljannar shi wuta ce. Manzon Allah ya ce kuma zai yi da'awar rububiyya, sannan kuma zai ce sama ta yi ruwa take yanke ta yi, ya ce ƙasa ta fito da tsirranta take yanke ta fito, ya sanya ƙasa cewa ta watsu da duk abin da yake cikinta na albarkatu, zinare da azurfa da gwalagwalai ta watsu, sannan zai sanya mutum gaba ya sanya su ya raba shi biyu kuma take yanke rayar da shi. Wannan duka fitina ce, wanda sai mai imani kadai zai tsira game da wannan fitina. To dan haka aka sunnanta mana a ƙarshen dukkan kowace sallah ta farilla, da muka ce aka sunnanta mana ba muna nihi sunna sabanin wajibi, domin dalilai sun tabbata wannan addu'a matsayin ta farilla ne, dole ne, wanda muna neman tsari da abubuwa biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a ƙarshen kowace sallah, ma'ana bayan mun gama tahiyya, mun gama salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa a'udhu bika min azabi al-qabr, wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal-maghram. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan Dajjal idan ya bayyana duniya gaba ɗayanta zai zagaye ta a kwana 40. Daga cikin kwanukansa 40 da zai yi, wani wunin manzon Allah ya ce kamar shekara yake, kuma kowane gari manzon Allah ya ce Dajjal sai ya saka kafa, ya ce sai dai Makka da Madina, domin a wannan lokaci manzon Allah yake cewa Madina tana da kofa 7, akan kowace kofa akwai mala'ikun Allah suna gadinta. To haka Makka da Madina mala'ikun Allah suke zagaye da kofofinsu. Makka da Madina za su yi girgiza, sai su watsu dukkan wasu munafikai da wasu kafirai gaba daya, wato su zame masa wutsiya in yaso ayi tai, to haka zai zagaye duniya. Wanda ƙarshen Dajjal shine bayan saukowar Annabi Isa alaihi salam, domin Annabi Isa zai sauko a ranar Juma'a bayan la'asar, kamar yanda ya tabbata a sunna, akan wata kubba a nan cikin wannan Suriya, an gane ku, a birnin a cikin Suriya yake inda Annabi Isa zai sauko. To Annabi Isa idan ya sauko zai yi famar haduwa da Dajjal, shi yana neman sa, shi kuma Dajjal yana ta kansa. A inda za su kwatse, za su game a wata kofa da ake kiranta Babulud, a nan za su yi gaba da gaba Annabi Isa alaihi salam da Dajjal. Ganin Annabi Isa ke da wuya ga Dajjal, take yin kisi ya narki kamar yanda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta. Daga nan Allah yake kutatar da jama'a game da fitinar Dajjal. Yau za mu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان هو بن سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر هو بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد مهموما فقال: أكلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير كالكير تنفي خبثها وينسأ طيبها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج الواسدي العتكي عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أنه قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهد رجع ناس من أصحابي، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. ما لم الله يجيك أنسا كيشيوا ونم بابينين مسمى ما لم يجي المدينة تنفي الخبث. Wato ita birnin Madina, manzon Allah ya ce, malam ya ce, dukkan wani datti da duk wani tattaka gaba ɗaya kakkaɓe shi take, ta fitar da shi daga cikinta. Lafazin al-khabath shi ne abu wanda yake datti ƙazamta, wanda yake mai muni. Babu datti sama da datti wanda yake na shaiɗani, an gane ku? Duk wata ƙazamta shi ne ake nihi a nan, kenan datti wanda yake ma'anawi gaba ɗaya Madina kakkaɓe shi take. Shi ne ya ce almadinatu tanfil khabasa, wato ita birnin Madina, wato manzon Allah ya ce, tana kure dukkan wani datti, ta fitar da shi daga cikinta. Shi ne malam sai ya shigo da hadisin Jabir ibn Abdullahi al-Ansari, Allah ya ƙara musu yarda, ke faɗa cewa: ja'a arabiyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wani ba ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya maimaitu ba sau ɗaya ba sau biyu ba. In aka ce a arabi, ba ana nihi kaɗai ba larabin ƙauye, in aka ce a arabi shine sakinul badiya, ko kuma ka kiraye shi da cewa al'amudi, mazaunin ƙauye kenan. Jam'unsa shi ne al'arab, shi ne ya ce: ja'a arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wani ba ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa baya'ahu ala al-islam, sai ya kulla caffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne ya yi mubaya'a, ya nuna yarda shi da amincewar shi akan saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ya karɓi musulunci, ya nuna yarda da amincewa cewa zai mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya akan isar da wannan sako ba gudu ba ja da baya, shine ake kira da mubaya'a. An gane ko? Kamar misali wanda aka nada shi a matsayin shugaba, sai ka zo ka tura hannunka akan hannunsa ka nuna yardarka da amincewa a matsayin shugabancin sa, kuma zaka taimaka masa, zaka agaza masa iya kokarinka domin ganin cewa sai ya kai labari. To shine anan yace fa baya abu adal Islam, yayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan musulunta, kenan da taimaka ma addinin musulunci. Fa ja'a min al-gadi mahmuma, wato washe gari sai yazo, wato yana makirkata saboda masassara. Lafazin mahmum an ciro shi ne daga al-humma, idan aka ce al-humma ita ce masassara. Fa ja'a min al-gadi mahmuma, washe gari sai yazo, wato yana ta masassara, yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala akilni, sai ya ce ya rasulullahi, da Allah saukaka mu wannan mubayi'a, saukaka mu wannan mubayi'a. Sai da ya maimaita kusan su uku. Lafazin akilni an ciro shi ne daga al-iqala. Al-iqala shine rangwame, amma rangwaman ana amfani da shi lokacin da kuka kulla wata yarjejeniya, wata alaka tsakaninka da mutum. Don haka iqala take kasancewa a cikin ciniki. Misali ni ne nake bukatar sayar da wannan littafi, wa zai saya? Sai ka zo kace kana da bukata, muka kashe ciniki, ka danka mun kudi na baka littafi, ko kuma ka karbi littafi ka tafi kace sai in ka samu zaka ba, muka rabu akan haka. To ba maganar ka dawo kace ka fasa wannan ciniki. An gane ko? Ciniki ya riga ya tabbata. Sai dai damar da kake da anan shine zaka iya cewa akilini, ka nemi cewa da Allah in rangumta maka wannan ciniki, ka riga ka sayi wannan littafin, amma yanzu baka da halin biya, ko kuma kudin sayen littafin kana da wata bukata wadda tafi sayen wannan littafi a yanzu. To anan ina iya maka iqala shine in rangumta maka. To kaga mubayi'a da ya kulla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata alaka ce aka kulla ta musulunci. To shine sai dawo sai yake cewa akilin, yace ya rasulullahi, rangwamta mu wannan mubayi'a da mukai. Sai da ya maimaita su uku, fa a ba manzon Allah yaki. To da yana nace shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace al-madinatu kalkir, wato ita dai birnin Madina. Manzon Allah yace kalkir, yanda ka san zigazigi haka take. Alkir bayani ya gabata, wata jaka ce wanda take ta fata, ko kuma mu ce salka, wanda makiri yake amfani da ita domin rura wuta. An gane ku? Sune kenan waɗannan ƴan bakuna biyu wanda makiri kenan yake zuga wuta da shi, ne ake kira da alkir. Kenan zuga zigi dai a Hausa sunan shi. Shine yace al-madinatu kalkir, manzo Allah yace ita Madina yanda ka san zuga zigi haka take. Tamfi khabathaha, duk wani datti wanda ke cikinta da duk wata kazanta, Madina tana kakkabe shi, ta kore shi, ta fitar da shi. Wayan sa'u tayyibuha, manzo Allah ya ce tsarkakekkenta shi kadai yake tacewa yawan zikina, sai wanda yake na kwarai. Amma duk wani jigari-jigari wanda ke akwai datti a cikin zuciyarsa, to tun da wuri ya san inda dare ya masa, Madina ba mazaunin shi bace ba. Duk wani wanda yake da rauni a cikin imaninsa, akwai wasu abubuwa waɗanda suke na munafirci, to Madina gaba ɗaya tana kakkabe irin wannan. An gane ko? Basu dace ba su zauna a wannan ƙasa mai tsarki, domin ƙasa ce wadda Allah ya zaba ma manzansa. Don haka duk wani kazamta da wani datti, wannan ba mahallinsa ba ne. Abinda muke nihi da kazamta da datti, kazamta wadda take a ma'anance, amma ba ana nihi ba haka wasu kazamta waɗanda suke hissi. An gane ko? Kenan kazamta abinda ake nihi, abinda yake cikin zuciya na munafirci da kafirci da sauran dukkan wasu abubuwa na yaudara. To waɗannan gaba ɗaya Madina tana kakkabe duk wanda yake da irin wannan ɗabi'u da halaye a cikin zuciyarsa. Kaga anan shi yazo yayi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda a ce mubayi'a ce wadda take ta gaskiya, inda a ce imanin ya samu gunzama a cikin zuciyarshi, ba maganar masassara ba, ko alamun mutuwa ya ji sun kama shi, maganar ya dawo ya juya hannun agogo baya bata mata su ba. Dan shi mumini matukar imani ya zauna a cikin zuciyar shi, ko da za a ringa yankan naman jikin shi ba gudu ba maganar shi da baya. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abu Sufyan sarkin Rum Hiraqal ya masa tambaya yace wai shin mabiyansa raguwa suke ko da duwa suke, yace da duwa suke, yace shin suna juya hannun agogo baya bayan mutun ya karbi musulunci ya fita, yace a, yace to wa kadhalika al-imanu idha khalaqat bashashatu al-qulub, yace haka imani yake idan karsheshin sa wato ya cudanya zuciya ta bawa. In dai imani ya samu gun zama to ba maganar mutun ya je ya gudu ko ya ja da baya dan ya sha wata wahala. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda na cikin sahihul bukhari, lokacin da Khabbab ibn al-Arat yazo ya kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi ba ka ga halin da muke ciki, matsin lamba ya kai makura game da mu, ma'ana kura ta kai bango irin yanda ake azabtar da mu a sanadiyar wannan musulunci namu. Yace ya rasulullahi roƙa mana Allah ya hutatar da mu da waɗannan kafirai ya gama da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa, yake cewa kun yi gaugawa ya kaba, yace ka san da cewa waɗanda suka gabace ku za a kama mutum a yi rami a cikin ƙasa a saka shi, wannan rami ya kama daidai tsatsan shi, a zo a ringa soka masa hantsaki ya tilla fata ya tilla tsoka ya iske ƙashinsa. Manzon Allah yace amma wannan azaba da ake masa ba ta sanya ya gudu ko ya ja baya ya kafirta, za a zo da mutum a sanya shi cikin ƙasa abin ne in aka kama, sannan sai a sanya shi a dora a rabarabar kansa a raba shi biyu, wannan sikin yana kallo za a dora in ma ya kafirta ko kuma a raba shi biyu, ba zai kafirta ba sai dai a yanka shi. Kuma ka koma cikin kissa ta ashabul ukhdud wanda aka yi rami aka ringa jefa su cikin wuta a sanadiyar sun yi imani da Allah da manzansa, wanda duk wannan azaba da ake musu bata sanya suka ja baya ba. Don haka shi munafiki shine wanda daman imanin sa ya tsaya a baka, da zaran ya ga wahala shikenan sai ya ja da baya, daman shi gefe yake bi, kamar yadda Allah ya faɗa wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairu nidma annabi wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Don haka can Allah yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah. To don haka shine anan wato musassara ce fa, wai ta sace shine nan anan zai ridda ya bar musulunci. Don haka shi kadi iyad anan abin da yake tafi a kansa na cewa da yace aqilni musuluncin ne yake son manzon Allah ya karbi kayan shi ya yafe masa, shikenan wannan yarjejeniya da aqulla ta musulunta ya barta, tunda me yace fa baya'ahu alal islam, tare da cewa wasu malamai suna ganin anan abin da yake nema manzon Allah ya rangwamta masa iqala game da zaman Madina, ma'ana ya koma garin su. To shine manzon Allah sai yace al madinatu, yace ita birnin Madina, tamfi wannan kalkiru, manzon Allah yace kamar zuga zigi take, an gane ko, sai yace tamfi khabasaha, wato tana kakkabe dukkan wani datti nata, duk wani datti da yake cikin ta kakkabe shi take ta fitar da shi. Sai yace wayan sa'u tayyibuha, an gane ko kuma watan sa'u tayyibaha, kamar yanda yake cikin wata riwaya, idan ka ce wayan sa'u tayyibuha kenan sai tsarkakakken ta shi kadai yake tacewa ya samu tabbata ana, ko kuma watan sa'u tayyibaha, Madina tana tace ta tsarkake dukkan wani wanda yake kyakkyawa kenan, shine za ta ware yanata su ne za su zauna a cikin ta. Don haka aya tabbata a cikin hadisi sahihi, manzo Allah yake duk da cewa bayani zai zo akan shi nan gaba. Hadisi na biyu a baban shine hadisin Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Uhud domin yakar abokan gaba lokacin da suka kawo farmaki daga Makka, raja anasu min ashabi, wasu jama'a daga cikin sahabbansa wato sai suka ja da baya suka ce ina ai su ba za su fita ba su je su jefa kansu cikin halaka. Wanda daman bayani ya gabata da aka samu labarin ga mutanen makkanin sun dauro da mara ta yaki za su kawo farmaki Madina, manzon Allah ya nemi shawara ta sahabbansa kamar yadda Allah ya umarce shi wa shawiruhum fil amr. Dattawa suka ce ya Rasulullahi, mu iya ra'ayinmu abinda muke gani ya dace, mu zauna a cikin gida kar mu fita waje, mu lallabe da kibbanmu, suna shigowa mu musu ruwan kibiya mu fatattake su. Matasa suka ba da shawara suka ce ya Rasulullahi, ai mun zama matsorata, ina maganar mu tsaya a gida, mu fita can mu je mu tunkare su mu haɗe da su akan hanya. Manzon Allah ya karbi shawaran matasa aka fita can Uhudu. To kasancewar da za a fita shine sai aka samu wasu jama'a daga cikin sahabbansa sai suka dawo, wanda wannan jama'a waɗanda suka dawo kwa daman imani bai samu gun zama a cikin zukatansu, sun yi kalima ta la ilaha illallah a kan harshe ba tare da kudirce ma'anarta a zuciya, su ne munafikai da shugabansu Ubay ibn Salul. To shine anan faqalat firqa, sai wata jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ba junansu shawara game da waɗannan waɗanda suka ja da baya suka ki fitowa yaya ya kamata a yi da su, sai suka ce na qutuluhum, abinda za a yi kawai mu sare musu kawuna mu gama da su, sun zama kazanta sun zama datti a cikin jama'a. An gane ku? Tunda waɗannan za su kawo ma sauran jama'a wannan raunin gwiwa, duk lokacin da aka ce ga ku kun haɗu kowa ya yanke niyya za a yi abu kaza, kun sanya wani aiki na alkhairi gaba, a ce ɗaya daga cikin ku ya zare, to wannan zai kawo muku rauni. Wannan zarewa da ya sha da baya wani yakan iya bin ra'ayin shi da shawarar shi shi ma ya zare, har ya zamanto kenan adadin ku ba zai kai ba irin yanda ake da bukata. To dan haka kenan tunda sun riga sun zama datti, to abin da ya kamata kenan a kashe su. Haka wasu sahabbai suka ba da shawara. Wa qalat firqa, wata jama'a daga cikin sahabbai suka ce la naqtuluhum, kada mu kashe su mu kyale su, Allah zai mana maganin su. Fa nazalat, take yanke saqo sai ya sauka daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala yace fa malakum fil munafiqina fi'atay, ku jama'a ta mu'minai, Ubangiji ta'ala yace me yasa kuka zamantu jama'a biyu game da al'amarin munafikai, wasu sun ce a kashe su wasu sun ce kar a kashe su. Sai yace wallahu arkasahum bima kasabu, Ubangiji ta'ala shine arkasahum, wato ya kasalantar da su ya dakilar da su, bima kasabu a sanadiyar wato abinda suka aikata shine da munafirci, munafircin su shine ya janyo musu wannan ja da baya, inda sun yi imani imani na gaskiya bayan da za a yi su gudu ko su ja da baya. Ubangiji ta'ala sai ya ci gaba da cewa a turiduna an tahadu man aballallah, shi yanzu kuna nihi ne ku shiryar da wanda Allah ya nufaci batar da shi, duk wanda Allah ya batar da shi to ba yanda za a yi ka sama masa hanya ta shirya, dan haka kenan wannan nihi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Ubangiji ta'ala ya jefa musu wannan rauni da tsoro da firgici suka kifuta suka ja da baya. Haka da za a fita yakin Tabuka kusan kashi kusan rabin rundunar wato wannan Ubay ibn Salul ya dawo da su Madina, suka ringa cewa la tanfiru fil har, kada ku fita yaki a wannan zafi. Ubangiji ta'ala ya turo sakon kulna jahannama ashadu harran law kanu yafqahun. Sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani daki daki game da al'amarin su, yace walau aradu khuruja la adu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin, wannan ga waɗanda su ana zaune suka ce a ga uzurin da zai hana su zuwa yaki, alhali kwa wato uzuri ne wanda yake na ƙarya. Dan haka dai anan da sahabbai suka kasu kashi biyu, wasu suka ce mu kashe su, suka ce a kada mu kashe su mu kyale su. Ubangiji ta'ala ya sauko da wannan aya fa malakum fil munafiqina fi'atay, me ya same ku ya ku jama'a ta mu'minai kuka zamanto fi'atay ne, jama'a biyu kenan mabambanta kowa ra'ayin shi ya ci karo da na dan uwansa, fil munafiqina game da munafikai, wasu sun ce a kashe su sun ce a kyale su. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce da su, inna hatan fir rijala, ku dai rabu da su, ita Madina lalle wato tana kakkabe dukkan wasu mazaje waɗanda suke datti waɗanda azamta ne kama tan finnar khabath alhadid kamar yanda wuta idan an zugata an zugata wato take kore dukkan wani datti wanda yake na karfi kaga ai ainihin karfin cikin wuta ake tutsa shi idan aka zuga da zuga zigi wannan zafin wato shine kasancewar ruruwar wannan wuta sai ya gusar da dukkan wata kazanta daga jikin karfin don haka maganar yanayin yakan dace wato akan jingina ma wutar wato kure wannan datti saboda shi zuga zigin sababi ne ainihi ba shi bai yake kurewa amma idan ya rura wuta kenan wutar ita ce za ta wannan to dan haka wani lokaci sai a jingina masa kuri dukkan wannan datti na bakin karfe wani lokaci kuma sai a jingina ma wutar shine yace kamatan finnar khabath alhadid wato kamar yanda wuta take kure ma bakin karfe wato duk wani datti da yake jikin sa da duk wata tsatsa idan an zuga wato wannan duka zai gushe kenan sai ya zama kashin makera sai tacicen karfen da shine makeri yake kera abin da yake nihin ya kera to dan haka wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fagula wato ta birnin Madina kamar yanda dai bayani ya gabata a cikin littafin ne muke iya hadisan da suke cikin wannan littafi gaba ɗayan su suna tabbatar da cewa birnin Madina ya bambanta da sauran dukkan wasu birane domin birni ne wanda yake mai tsarki dan haka anan kenan wannan hadisi na biyu kaga yana nuna mana daman shi wancan da yazo ya nemi cewa manzon Allah ya rangwamta masa wannan mubai'a a sanadiyar wannan masasara daman imanin bai zauna ba a cikin zuciyar shi kenan sai ka sanya shi layin irin waɗannan munafikai waɗanda da za a fita Uhudu suka dawo kuma Ubangiji ta'ala ya turo sako ya bayyana sifar su yace fa malakum fil munafiqina fi'atayn sannan wato wannan babun قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي هو جرير بن حازم انه قال سمعت يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب هو الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اجعل بالمدينه ضعفا ما جعلت بمكه من البركه تابعه عثمان بن عمر عن يونس قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن قريب البغلاني قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن أميد وابن عبد الرحمن الهميري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو ضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها wato wannan babi ne na musamman wanda kasancewar duk baban da malan zai yi ba tare da ya bar idan ya bar shi haka a saki to yana nuna yana da alaka da baban da ya gabata shine anan malan ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma ij'al bil madinati ubi'ifai ma ja'alta bi makkata min al baraka yace ya Allah yace birnin Madina yace ya Allah ka sanya masa linkin abinda ka sanya na albarka a birnin Makka ma'ana duk albarkar da ka kimsa a birnin Makka ya Allah ina fatan ka linka ma mutanen Madina ka linka wannan albarka ga Madina to abinda ake nihi da albarka anan duk da cewa asali dai in aka ce albarka asali suka ce an ciro shi ne daga albirka in aka ce albirka wato shine kududdihi inda ruwa yake zawwa ya kwanta to abinda ake nihi da albarka shine wato annama wa ziyada kenan da duwa da bunƙasa abu ya ringa habaka yana ci gaba shine albarka to nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a ce ta musamman cewa Allah ya sanya ma Madina linkin abin da ya sanya na albarka a Makka to tare da cewa za mu iske hadisi nan gaba wanda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a yi na cewa Allahumma barik lana fi sa'ina wa mudina, ya Allah ka sanya albarka gare mu mu dan Madina a cikin zakkan mu, wa mudina yace da mudun mu shine shi ma ma'auni ne, yace Allah ka sanya albarka a cikin shi. Don haka wasu malamai suke ganin cewa kenan wannan akan abin da ya shafi al'amarin duniya, manzon Allah ya yi addu'ar cewa Allah ya albarkaci Madina fiye da yanda ya albarkaci kasar Makka, tare da cewa akwai ihtimalin manzon Allah yana nihin wato gamewa dukkan wata albarka ta duniya da lahira Allah ya limka ma 'yan Madina sama. An gane ku linkin abin da yake na Allah ya linka ma 'yan Madina abin wani Allah ya linka ma Madina kenan albarkar da ya sanya a birnin Makka. Illa kasancewar anan malamai suka ce sai dai abinda dalili ya tuge na dangane da albarka ta addini wadda take tabbace a birnin Makka, domin ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah a masallaci na Makka daidai take da sallah 100,000 a wani masallaci wanda yake ba shi ba. Kaga kenan wannan albarka ta Makka wannan dalili ya tuge ta, ba yanda za a yi a Madina a samu irin wannan matsayi. Ita sallah ta farilla ko ta nafila a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato daidai da sallah 2000 take. To dan haka shine anan wasu malamai suka ce albarkar wato ana nihin cewa Allah ya sanya albarka game da dukkan wasu al'amura waɗanda suke na duniya wanda Allah ya halitta ma bayan su kenan Allah ya limka ma wato 'yan Madina sama da abinda Allah ya sanya na albarka a Makka. Daga cikin wannan dalili ne wasu malamai suka tafi akan cewa Makka tafi Madina, wannan Madina tafi Makka, saboda anan manzon Allah ya yi addu'ar cewa Allah ya limka ma wato 'yan Madina albarkar da ya sanya a Makka. Duk da cewa Ibn Hazm Allah ya ji kansa ya yi bayani mai gamsarwa game da mai da martani akan waɗanda suka tafi akan wannan hadisi cewa Madina tafi Makka, shine yace la hujjata fi hadisil babi lahum, yace masu tafiya akan cewa Madina tafi Makka a ƙarƙashin wannan hadisi yace ba su da hujja. Sai yace li anna taksiral baraka, yace domin yawaitar albarka la yastalzimu al fadl fi umuril akhirah, yace wannan bayyana zuntar wato fifiko game da al'amura waɗanda suke na lahira. An gane ku? Shayi bai lazimci ba kenan anan fifiko akan al'amura waɗanda suke na lahira, saboda wancan hadisi da ya nuna sallah ta farilla a birnin Makka daidai da sallah 100,000 take. Kaga kenan inda a ce albarkar ta lazimci al'amura waɗanda suke na lahira, to da sallah a Madina ta fi sallah a Makka, tare da cewa duk da haka wato malamai shi ma sun maida masa raddi akan cewa anan kamar yadda qadi ya da yake cewa bi anna da baraka, yace a ammu min an takuna fi umurid dini aw ad-dunya, domin ma'anar albarka shine karuwa da daduwa. Sai yace fa amma yace fil umurid dunya diniya, yace sanadi abin da ya shahi al'amura na addini, yace falima ya ta'allaqu biha min haqqillahi ta'ala min az-zakati wal kaffarat, yake cewa abin da yake da alaka game da haƙƙin Allah na zakka wato da kafara da sauran abubuwa, yace waɗannan duka abubuwa ne waɗanda kenan albarkar da take Madina tafi albarkar da take Makka a bangaren wannan kenan, banda wancan bangare abin da ya shafi wannan sallah kenan wannan dalili ne ya riga ya ware daga ciki. Sai yace wala siyama fi wuqu'il barakati fi sa'i wal muddi, kenan wannan kuma akan abin da ya shafi bangaren rayuwa, daman duk waɗanda suka wadatu da abinci su ne za su wadatu da sauran kayan duniya, amma duk wanda bai fi ƙarfin abinci ba to komai zai fi ƙarfinsa, daman abinci shi yake samu farko. Don haka Imam Nawawi yake cewa kuma abu ne wanda yake a bayyane dangane da albarkar da Allah ya saka a cikin ma'auni na mutanen Madina. So da yawa a Madina, in a Madina kilo ɗaya zai wadace ka kai da iyalinka, to in ba a Madina ba kake, aƙalla sai ka ci kilo 2 ko kilo 2 da rabi ko zuwa 3, kuma abu ne wanda yake sananne. Amma duk da cewa Imam Al-Qurtubi yace in an samu albarka wato a wani lokaci, lokacin da aka samu addu'a ta amsu, to wannan bayyana nuna cewa zai lazimta a kullun da kullun, kuma in har ya kasance a kullun kuma bai iya kasancewa ga kowa, kenan ba tun gwalgwale imaninka bakin albarkar da zaka samu. A takeice wannan kenan yana nuna fadila ta Madina. Sannan hadisi sai ce taba Abu Usman ibn Umar an Yunus, wato Usman ibn Umar ya ma Jarir ibn Hazim, wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga Yunus ibn Yazid al-Aidi. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Anas, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya gabato daga bulaguro, fa nazara ila juduratil madina, manzon Allah ya hango katangu na Madina. Lafazin judurat jami'i ne na wato jidar, an gane ku? Idan ya hango katangu na Madina, awda'a rahilata, manzon Allah sai ya gaggauta wato taguwarsa, ko kuma mu ce raƙuminsa, domin rahila dukkan raƙumin da aka iya masa labtu a hawa ayi bulaguro, sawa'an ta mata ko kuma namiji. Awda'a rahilata, manzon Allah sai ya gaggauta raƙuminsa. Lafazin awda'a an ciro shi ne daga al'iba, kamar yadda bayani ya gabata, saurin tafiya ta raƙumi shine ake kira da al'iba, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa laqad ibtagawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'a al-haq wa zahara amrullahi wa hum karim, ko kuma can da yake cewa wala awba'u khilalakum law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala wala awba'u khilalakum yabghunakum al-fitna wa fiikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin ash-shahid wala awba'u khilalakum. Ubangiji ta'ala yace da sun yi gaggawa tsakankaninku domin jefa fitina. Shine yace fa nazara ila juduratil madina, idan ya hango katangun Madina, awda'a rahilata, manzon Allah sai ya gaggauta raƙuminsa wajen tafiya. Wa in kana ala dabbati, in ya kasance akan wata dabba ce yake ta daban, doki ko jaki, harakaha, manzon Allah sai ya buga shi, an gane ku? Harakaha, manzon Allah sai ya buga wannan jakin. Min hubbiha, wato manzon Allah yana haka ne saboda so da kauna game da birnin Madina. Kaga san birnin Madina da kaunarta alama ce ta mu'mini. Wannan fa mu tsaya mu kalla, yana wajen garin ne, fa lokacin da ya hango birnin Madina zai ringa gaugawa domin ya iso wannan birni. To ina ga wanda shi kuma yana zaune a birnin Madina ya ringa kyamar birnin, ya ringa son ya bar wannan birnin. Kaga wannan alama ce ta munafirci. Kenan dan haka duk mu'mini, to babu garin da yake da begen zama a cikin shi sama da birnin Madina. Munafiki ko babu inda yake da kyama wato sama da birnin Madina. Dan haka kenan shine anan malam yace kenan a baban da ya gabata, yace Madina tana kure dukkan wani datti wanda yake cikinta. Kenan sai yace watan sa'u tayyibaha, ko kuma wayan sa'u tayyibuha, ta ciccinta kawai shine yake tacewa ya tabbata a cikinta, sai wanda yake mu'mini. Babu karahiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an tuhural madina. Qala haddathana ibn salam huwa muhammad al-baykandi qala akhbarana al-fazari an humaydin al-tawil an anas radiyallahu an annahu qala arada banu salimata an yatahawwalu ila qurbi al-masjid fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tuhural madina wa qala ya bani salima ala tahtasibuna atharakum fa aqamu. Wato dadin fa'ida ɗan uwa, inda zaka tsira alhaji goma waɗanda Allah ya musu tafiya Madina, a cikin su tara zaka ji sun baka labarin cewa wallahi zaman Madina ya bambanta da zamanin Makka, kamar ma kar mutun ya dawo, saboda gari ne wanda in ka je zaka ji yanayin shi ya bambanta da sauran gari. To shine nan wannan babi na gaba, wato malam yake cewa babu karahiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an tuhural madina, baban da ke bayani dangane da kyama ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da tsiraitar da birnin Madina, ma'ana a zo a cinkushe gudaya a bar dukkan wasu sasanni nata, wanda Madina kar mu manta, bayani ya gabata, harabin Madina daga nan tsakiyar Madina duk kudu da arewa gabas da yamma sai kai tafiya kilo 18 da rabi, shine abin da zai baka mil 12 kenan. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun a zamanin sa ya kyamaci jama'a su kaurace ma sasannin Madina a zo a zagaye masallacin shi a cinkushe. Shine yace babu karahiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an tu'ral Madina, ma'ana da za a ziraitar da Madina a wuhintar da sasannin ta kenan. So ake kowa yaje ya zauna a sasannin ta kenan a fada da garin. Shine anan sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yake cewa arada banu Salima an yatahawwalu ila qurbil masjid, wato wata kabila daga cikin kabailikin Madina sune banu Salima. Banu Salima inda suka zauna a yau gurin su wanda yake nada shine yanzu an gina wani masallaci anan ana kiran shi Masjidul Qiblatayn, unguwar gaba daya Qiblatayn ake kiranta. To wannan shine wato zangunan banu Salima a wancan lokacin, wanda akwai yar tazara ta tafiya zai kai kamar kusan kilo 2 tsakanin shi da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita wannan unguwa. To su banu Salima sai suka yi niyyar gaba daya za su tashi su kauro su yi makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya kira Yesu yace ya ku ƴaƴan Salima, labari ya cimmun cewa kuna nihin ku kauro ku yi makwabtaka da masallacina. Manzon Allah yace abinda nake so da ku kulazinci gidajenku. Sai yace diyarakum bani Salima tukutabu atharukum, diyarakum bani Salima, an gane ku, tukutabu atharukum. Manzon Allah yace ya ku ƴaƴan Salima kulazinci gidajenku ku zauna can inda kuke, duk takin da za ku yi zuwa masallaci manzo Allah ya ce za a rubuta muku shi a cikin mizanin ku na lada, za a rubuta lada akan duk takin da za ku yi. Dan haka wata riwaya sai ya ce inna bi kulli khatwatin, wato wannan daraja ya ce duk takin da za ku yi manzo Allah ya ce akwai matsayi da Allah zai daukaka naku a gobe kiyama. To wannan shi yana nuna mana kenan kasancewa shine kenan anan da suka yi nihin kaurowa, shine anan sai yace fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tu'ral Madina, manzon Allah sai ya kyamace a tsiraitar da birnin Madina. Kenan sasannin ta zaman to ba kowa an tsiraitar da shi, duka an zo an cinkushe a go daya. Manzon Allah yace wa qala, sai yace ya bani Salima, yace ya ku ƴaƴan Salima ala tahtasibuna atharakum, manzo Allah yace yanzu ba za ku nemi ladan Ubangiji subhanahu wata'ala game da takin ku, ma'ana sawun ku, duk takin da za ku yi zuwa masallaci. Wanda wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa iya gwalgwadon ladanka, iya gwalgwadon nisan gidanka da masallaci, domin duk takin da za ka yi lada Ubangiji subhanahu wata'ala yana ɗaukaka darajarka, sannan kuma ana shafe maka zunubi. Da haka wani hadisi yana cikin Sahihu Muslim wanda Ubay ibn Ka'ab yake cewa akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi iya sani na ba mutumin da gidansa yafi nisa da gidan shi game da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka bashi shawara yace ko kuma ni da kaina ne ma na bashi shawara, nace habawa ne, ya kamata ka samu wani jaki ka saya ka ringa hayo shi a cikin dare domin zauwa masallaci, ko kuma a zamanin zafi kaga idan ka hayo shi zaka samu sauki. Shi wannan sahabi sai yace masa, yace wallahi ba zai faranta min rai ba a ce gidana yana makwabtaka da masallaci. Yace ni abinda nake fata, nake kauna duk takin da zan yi zuwa masallaci Allah ya rubuta min sakamakon lada haka nan dawowa ta. Manzo Allah sai yake ce masa qad jama Allahu laka zalika kullah, yace Allah ya hada maka gaba daya zuwanka da dawowarka gaba daya, za a rubuta maka lada a ranar kiyama, za a rubuta maka lada a saka shi a mizaninka. Don haka manzo Allah ya lallashi su yace a ku zauna a can gunku, yace ala tahtasibuna atharakum, yanzu ba za ku nemi ladan wato sawun ku, ma'ana takin da kuke zuwa masallaci. Faqa musu suka bi shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ci gaba da zama a mahallinsu. Kaga a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi, Madina gaba ɗayan ta ba a dunkule take, akwai zanguna a gefe na Madina. Kaga idan ka dauki bangaren wajen ku ba, wata kabila ce take zauna anan, banu Amr ibn Auf, sannan in ka dauki nan su ga banu Salima, da sauran kaba'il ko ina kuma ana lissafa su a cikin birnin Madina suke domin gaba ɗayan su a cikin hadami suke maimakon gaba ɗaya wannan da an kyale su sun zo sun cinkushe ana to wasu mata suwa za su yi su zo shikenan an zo an cinkushe a gu daya to dan haka kenan anan shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci an tuhural Madina wato a tsiraitar da birnin Madina kenan a zo a hade a gu daya باب قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل عن يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر انه قال حدثني خبيب بن عبد حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام هو بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وئك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الهمة يقول كل امرئ مصبه في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الهمة يرفع أكيرته يقول ألا ليت شئري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وبفيل وقال اللهم 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 إلعن شيبة بن ربيعة وأتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صائنا وفي مدنا وصحيحها لنا وانقلهم ماها إلى الجهفة قالت عائشة رضي الله عنها وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت رضي الله عنها فكان بقهان يجري نجلا تعني ماء عاجنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه نحو وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه وتوانا بابيني واندا يوى بابيني كنو ينادى علاقة دبابا دي قباتا Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma baina baiti wa minbari raudatu min riyadil janna manzon Allah ya ce tsakanin daki na ma'ana inda aka binne shi kenan dakin Aisha wa minbari manzon Allah ya ce da minbari na minbari shine ma'ana da kalinda liman yake hawa domin yin khutba raudatu min riyadil janna manzon Allah yace dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna sai yace wa minbari ala hawli yace kuma minbari na manzon Allah yace yana kan wato shine tauki na wanda Allah ya tanada mun a fagen alkiyama nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta cewa tsakanin kenan dakin sa da minbari wato dausayi ne daga cikin dausayi wanda yake na aljanna wanda kasancewar da aka auna kwa abinda yake badawa yana bada kamar misalin zira'i 53 zira'i 53 shine zai baka metri 26 da rabi tare da cewa lokacin da aka yi wannan katanga wadda aka hada ta da jikin kenan dakin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu ya dan ragu ya zama kaman zira'i 50 shine meter 25 tsakanin kenan dakin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da minbarin sa wato meter 25 to shine yake cewa raudatun min riyadil janna wannan kuma tashbihul baligh ne wanda an shahi kenan wannan adatul tashbih sannan kuma an shahi wajhush shabah cai abinda ke tsakanin dakin da aka binne ni da minbari na yace dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna to dan haka kamantawa anan da malamai suka yi cewa a wajen saukar rahama wato da samun kenan sa'ada shine arziki na duniya da lahira domin abinda ake samu na dukkan mutumin da ya halarci wato ya lazimci majlisi wanda yake na ambaton Allah musamman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wuri ne wanda albarka take sauka kaga duk wanda zai je ya zauna kusa da minbari tsakanin nan kenan ya ji abin da yake fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wasu malamai suka ce wannan yana kan zahirin sa dausayi ne daga cikin dausayi wanda yake na aljanna an gane ko kasancewar kenan hakika wannan wuri a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai dauki wannan wuri a maida shi gidan aljanna tsakanin wannan minbari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dake shi suka ce abu ne wanda yake akan hakika kenan Allah zai maida wannan wuri ya zamanto bugire ne daga cikin wurin aljanna to sai yace kuma wa minbari ala hauri yace minbari na yana kan taukin da Allah ya tanada me ake nini anan malamai suka ce minbarin nashi gaba daya Allah zai giggibe shi a ranar kiyama kenan za a je a dora mushi shi anan taukin da Allah ya tanada masa lokacin da zai gabaci mabiyansa mu'minai kafin su iso minbarin nashi yana shine za a kai can wasu malamai suka ce a hakika shine ubangiji subhanahu wata'ala zai kai shi kamar yanda wasu malamai kuma suna ganin cewa wato mafi yawan malamai wasu suna ganin cewa minbarin ainihin minbarin da manzon Allah ya hau kenan shine za a giggiba a kai can ba ana nihi ba kenan duk minbarin da ya zauna a wannan gun a minbarin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau a lokacin sa to wannan minbarin shine ubangiji ta'ala zai girka masa shi a can taukin da Allah ya tanada masa a ranar kiyama to dan haka wannan shine yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke ganin cewa Madina tafi Makka saboda anan kasancewar ya ce tsakanin ɗakin da aka binne shi da minbarin sa dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna dan haka malamai suka ce kwa wato kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa didai da tsawon baka na aljanna yafi alkhairin duniya da duk abin da yake cikin ta kaga baka duk tsawon shi ko iske ya wuce meter 2 kaman iccen wannan baka wanda ake shi a kenan kibiya a halba in yayi tsananin tsawo kenan baya wuce meter 2 a to duk bagire a aljanna wanda yake daidai da tsawon meter 2 to yafi duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya to shi ko ya ce tsakanin minbarinsa da gidan shi inda aka binne shi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna shi kuma kusan meter 25 ne to amma akan wannan matsala ce shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa ya maida martani ya ce a wannan babu dalilin da yake nuna cewa wato Madina tafi Makka a karkashin wannan hadisi me yasa sai yake cewa anan yake cewa da yana daga cikin dausayi na aljanna yake cewa wannan yakan iya zamantowa majazi ne duk da cewa akwai malaman da suke kore majazi a bangaren larabci kamar aran wata kalima ce za a yi amma abinda ake nihi ana nihi ba hakikanin abu ba sai yace inda a ce a hakika haka ne yace to da ba maganar mutum in ya shiga wannan wuri yayi yunwa ko yayi kishirwa saboda ita aljanna Allah ya ce inna laka Allah taju'a fiha wala ta'ara sai yace wa innamal muradu abinda ake nihi anna salata fiha yin sallah a cikin wannan bagire da manzon Allah yace dausayi ne daga cikin dausayin aljanna cai to addi ila aljanna zai kai mutum zuwa ga aljanna duk mutumin da yayi sallah a cikin wannan rauda sai yace kama yuqalu fil yawmi tayyib hadha min ayyamil janna kamar yanda yini wanda yake na ni'ima wanda yake ba zafi ba sanyi a larabawa a harshen su ce suke yau an yi ne irin yini wanda yake na aljanna kenan wanda bature yake cewa bota ba zafi ba sani kaga amma ai ba dan yinin aljanna bane sai yace wa kama qala sallallahu alaihi wa sallam aljannatu tahta dhilalis suyu kamar yanda manzo Allah yace aljanna tana karkashin inuwan takubba na mayaka kenan mu'minai amma ai ba dan aljanna bace ma'ana cewa ka dau takubi ka fita fagen daga domin yakar mabiyan Allah to wannan tamkar kana cikin aljanna ne ma'ana domin wannan jihadi zai kai ka zuwa ga samun aljanna sannan sai yace law sabata annahu ala alhaqiqa yace kaddara ma ya tabbata a ce dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna akan hakika yace lama kana alfadlu illa li tilka albuqa khassa fifi kun ba zai kasance ba sai wannan dan bagiran kawai wannan tsawon meter 25 kenan wannan shine yafi ko ina a doran kasa kenan ba Madina gaba ɗaya ba sai yace fa in kila in kwa wani ya zaburo yace innama qarba minha afdalu mimma ba'uda yace wace ai to duk abin da yayi makoci wuri wanda yake mai albarka ai yafi abin da yake ya nisanci wannan guri kamar misali mutumin da ya kahuja yace to mun ji a hakika wannan yankin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kenan duk abin da yake kusa da aljanna kenan yafi albarka yafi matsayi sama da abin da ya nisanci wannan guri shine malam yace to duk wanda ya bada wannan hujja kuma lazima kuma an ya kulu innal juhufa ta afdalu min makka yace wala qa'ila bihi ya zama tilas akan su su ce juhufa tahi makka wanda juhufa ko ita ce manzo Allah yayi addu'a yace dukkan wata masasara da duk wata annoba da duk wani bala'i Allah ya maida shi juhufa yace ba wanda ku zai fada haka yace juhufa tahi makka dan haka kenan wannan bagire dai in ma ka dauke shi akan cewa majazi ne duk wanda yayi sallah a wannan wuri to zai zame masa sababin samun aljanna a gobe kiyama an gane ko in kuma an dauke shi a hakika cewa bagire ne wanda yake daga cikin yankin aljanna akan hakika to sai a dauki cewa wannan wurin duk a doran kasa yafi ko ina albarka domin yanki ne wanda yake na aljanna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daidai da gwalgwadon baka na gidan aljanna yafi albarkacin duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya lokaci ya tafi ko sauran muhadisi biyu ko abu guje yawa sai yake hadisi na biyu a baban sai yake cewa wato Aisha take cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa Madina wu'ika Abubakar wa Bilal wato Abubakar da Bilal sai masassara ta same su lafazin wu'ika an shiro shi ne daga alwa'ku ita ce masassara kenan mai zafin gaske fakana Abubakar idza akhadathul humma Abubakar idan masassara ta same shi sai ya ringa fada yana rera wannan waka yana cewa kullum ri'in musabbahum fi ahlihi wal mautu adna min sharakina alihi min sharakina alihi sai ya ce dukkan mutum wato abun matar mawalki ne a cikin iyalinsa lafazin musabba an gane shine ma'ana dar mawalki don haka suke cewa sabbahu ma'ana ya masa dar mawalki me ake nihi dar mawalki shine a zo a mamaye ka ba tare da shiri ba a gama da kai shine yace kullum ri'in musabbahum fi ahadihi kowane mutum da ka sani za a masa dar mawalki a cikin iyalinsa kai tsaye ba tare da shiri ba mutuwa za ta zo ta dauke shi shine abun da yake ne sai yace wal mautu yace ita ko mutuwa adina ita tafi kusa da dan adam min shiraki na alihi game da hancin takalmi ko kuma kace katanar takalmi yanzu misali idan mutum ya sanya takalmi a jikin shi menene yafi kusa da jikinsa to yanda hancin takalmi yana tsakanin yatsotsinka guda biyu suna gugar juna ko kuma katanar takalmi yanda tana jikinka to mutuwa tafi kusa da kai sama da wannan haka yake rera waka sake nan idan masassara ta same shi sannan shi kuma Bilal idza aqla anhul humma idan masassarar ta bar shi ya warke ya samu lafiya yarfa waqiratahu shi kuma sai ya ringa daga murya yana rera wannan waka yana cewa alalaita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli izhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabdu walli shamatun wa fafilu yace alalaita shigiri yace ina ma a ce na san hal abitan na lailatan nan gaba yace ko zan iya kwana daidai da dare daya biwadin a wani jeji yana nihi kenan dajin makka wa hauli izkirun wa jalil, yace a gefe na akwai ciyawa ta izkir shine tsauri wa jalil, da ciyawar da ake kiranta jalil, wanda waɗannan ciyawu biyu suna daga cikin ciyawun da ke akwai a dajin Makka. Shine yace alalaita shiri kai can sani na, ma'ana yana cewa ina ma a ce na san da cewa nan gaba hal abitan na lailatan, cewa ko zan iya kwana daidai da dare daya biwadin a wani daji, wa hauli wanda a gefe na akwai izkir, wato ciyawa ta tsauri wa jalil, da ciyawa da suke kiranta jalil. Jalil ita ce ake kiranta da sumam, an gane ko? Sumam shine ciyawa wadda ake, kamar misali in an yi bukka, wadda ake kawowa ana toshe kamar misali dukkan wasu gehi don saboda kada ruwa ya shigo daki, shine ake kiran shi sumam. Ina ji anan ma muna da shi, yana da kamshi, ko shine suke ce mishi lobe, wanda ana lobe ake ce masa, nobe ake kiran shi, shine sumam. To waɗannan suna daga cikin nau'ikan dajin Makka, shine kenan nan yana gurin ina ma a ce nan gaba ya kwana daidai da kwana ɗaya a Makka. Sai yace wa hal aridan yawman miyaha majinnatin, yace ina ma a ce ina da sanin nan gaba ko na zai kema wato wasu tabakuna na majinna. Majinna wuri ne na musamman wanda har suna da kasuwa ana kiranta zai majinna. Sai yace wa hal yahudu walli shamatun wa qafilu, ina ma a ce ina da sani a nan gaba a ce dutsen shama da dutsen qafil wato za su iya bayyana gare ni dukan su, ma'ana anan in ya samu lafiya ne yana burin ina ma a ce ya koma Makka ya je ya ga duka abubuwan da suke ciki. Wa qala, sai yake cewa, sai Bilal sai ya ringa addu'a yana cewa Allahumma la'an Shaybah ibn Rabi'a, yace ya Allah ka la'anci Shaybah ibn Rabi'a, wa Utbah ibn Rabi'a, yace da Utbah ibn Rabi'a Allah ka la'anci su, wa Umayyah ibn Khalaf, yace da Umayyah ibn Khalaf, waɗannan su ne jigajigan Makka waɗanda suka hana ruwa gudu, wanda dukkan waɗannan ku Allah ya girbe su a Badar, gaba ɗaya an gama da su. Sai yace kama akhrajuna min ardina ila ardil waba, kamar yanda suka fitar da mu daga kasar mu ta Makka zuwa kasa wadda take ta alloba da musiba ita ce Madina. Thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace Allahumma habib ilaina almadina, da yaji su Bilal da su Abubakar suna wannan sai yace ya Allah ka cusa mana su da kauna na Madina, ka hubbina Makka aw ashadda, kamar yanda muke son Makka ko kuma sama da yanda muke son Makka, Allah ka kimsa mana san Madina da kaunarta. Sai yace Allahumma barik lana fi sa'ina, ya Allah ka sanya albarka a cikin zakkan mu. Shi sa'in sa'un wato kasancewar adadin sa mudu hudu yake dauka. Sai yace wa fi mudina, hakanan a cikin mudun mu, wannan kenan ma'auni ne biyu na mutanen Madina, da mudu da kuma sa'i. Sai yace wa sahiha lana, ya Allah ka inganta mana Madina ta zamanto kenan gari wanda yake lafiyayye. Sai yace wa anqulhum ma ha'ila dhuhuba, yace ya Allah masassara ta Madina ka cirace ta ka maida ta can cikin dhuhuba, ka maida ta dhuhuba, wani kuzazzabe ne wani daji ne, yace ya Allah ka maida ta can. Qalat Aisha take cewa wa qadimna al-Madina, wato mun isa birnin Madina, wa hiya awba'u ardillahi, ita ce tafi kowace kasa musiba da alloba, tafi ko ina rashin lafiya. Dan haka birnin Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisi cewa man sabara ala la'awaiha, duk wanda ya dau hakuri akan musibinta rashin lafiyarta da dukkan wasu tsananci tsananci, manzo Allah yace zan zamanto mai cece shi a ranar kiyama. Wannan la'awaiha malamai suka fassara akan rashin lafiya da mutum yake a Madina, dan mafi yawan rashin lafiya a cikin, in kai rashin lafiya zaka ga rashin lafiya ta tsananta. Kuma wasu sun fassara la'awaiha tsananin sanyi da tsananin zafi, gari ne in ana sanyi babu kama hannun yaro, haka in ana zafi to zafi ne wanda yake ya kai gaya. To duk wanda zai dau hakuri akan tsanani na birnin Madina ko ma menene, manzo Allah yace zan zamanto mai ceton shi a ranar kiyama. Dan haka Aisha tace mun isa birnin Madina, wa hiya awba'u ardillahi, ita ce mafi allobar dukkan wata kasa daga fadin duniya. Qalat Aisha sai take cewa fa kana bubahan, wato bubahan an gane ku ta Madina kenan wani yanki ne, yajri najla, wato yana gudanar da ruwa wanda yake da gwalo, najid ruwa wanda yake gurbatacce, wanda Aisha anan kamar tana nuna sababin cututtuka na birnin Madina wato kyawun ruwan sha ne babu, wanda daman in ruwan sha bai yi da kyau to galibi rashin lafiya ta fi yaduwa a cikin al'umma. An gane ta ce fakana buqahan, kenan kwarinsu wanda yake na buqahan yajiri najlan, wato yana gudanar da ruwa wanda yake da gwalo shine gurbatacce, wanda shi kuma wannan ruwan shine ruwan shansu. Kenan illar ta sanya kenan cututtuka suke yawa a Madina. Ta'ani ma'ana ajinan, abinda take nihi ruwa wanda yake gurbatacce. Sannan hadisi na karshe a baban shine hadisin Umar, Allah ya kara masa yadda, yake cewa Allahumma rzuquni shahadatan fi sabilik, ya Allah ka azurta ni da shahada akan tafarkinka, ma'ana akan daukaka addininka. Wannan na nuna mana mumini a kullun ya ringa addu'ar cewa Allah ya azurta shi da shahada. Manzon Allah ya ce duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiyar niyya, to Allah zai kai shi matsayin shahidai koda ya mutu akan shimfidarsa. Sai ya ce waje al-mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ka sanya mutuwa ta zamanto a garin manzanka. Haka Umar yake addu'a Allah ya kashe shi a Madina. Kaga mai imani shine yake son zaman Madina, shi ko ana har roƙon Allah yake Allah ya karɓi rayuwarsa a Madina, kuma Allah ya karɓi addu'ar shi a Madinar ya mutu. Wanda dama ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, yace duk wanda ke da iko daga cikin ku ya mutu a Madina, manzon Allah yace yaje ya mutu. Yace na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu ɗaya da zai mutu a Madina daga cikin mu'minai face sai na zamanto mai ceto a kan shi a ranar kiyama, sai na zama mai ceton shi a ranar kiyama. Don haka dai duka waɗannan hadisai suna nuna mana anan su Abubakar da Bilal ba sun kyamaci Madina bane ba kawai a haka. Kasancewar anan kuma a farkon hijira ne da suka yi, kasancewar an fitar da su daga birnin Makka, kuma duk da wannan musibar da suka tarar da ita annoba a cikin Madina, shin ya sanya sun ja baya? Hakuri suka yi, suka rungumi abinda Allah ya jarrabe su da shi. Kuma don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe ya addu'ar cewa dukkan bala'in da yake ciki annobar Madina Allah ya dauke shi ya maida shi jufa, kuma Allah ya karba masa addu'a shi. Dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.